ma famille et à tout le monde, à tout le peuple malien, surtout que Dieu.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata, 17 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya, kungiyar dillalan mai ta Ipman ta rage farashin mai. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban, wanda Ramatu Garba Baba ke gabatarwa. Inda shirin na wannan makon ya zanta da Bahaushiyar da ake rububin abincinta na gargajiya a ƙasar Ingila. Kamar yadda muka yi alƙawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunanku? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A yau Talata ne Ukraine ta ikirarin kashe wani babban janar na Rasha akan titin Moscow, tare da tayar da bom da aka boye cikin babur a wajen ginansa. An kashe Laftanar Janar Igor Karilov, babban hafsan soji na nukiliya da nazarin halittu da kuma na kari sinadarai, yayin da yake tafiya ofishinsa shi da mataimakinsa. Ƙasashe da dama ciki har da Burtaniya da Canada sun sanya wa Karilov mai shekaru 54 takunkumi saboda abin da ya aikata a yakin kusan shekaru 3 na Moscow a Ukraine. A ranar Litinin, hukumar tsaro ta Ukraine ko SBU ta buɗe wani bincike na laifuka a kansa, inda ta zarge shi da ba da umarnin yin amfani da makamai masu guba da aka haramta. Wani jami'in SBU ya nemi a sake sunan saboda ba su da izinin fitar da bayanan, ya ce hukumar ce ta kai harin da kanta. Jami'in ya bayyana Karilov a matsayin mai laifin yaƙi kuma ya cancanci kai masa harin. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya faɗi yau Talata cewa Isra'ila za ta samar da tsaro a Gaza bayan yaƙin da ta yi da ƙungiyar Hamas. Bayan kawar da sojojin Hamas da ikon gwamnati a Gaza, Isra'ila za ta samar da tsaro a kan Gaza tare da cikakken ƴancin walwala. Katz ya buga a shafinsa na X. Ya kwatanta Gaza da halin da ake ciki a yammacin gaɓar kogin Jordan da suka mamaye, inda a kullum sojojin Isra'ila ke kai hare-hare da suka ce suna nufin daƙile ayyukan ta'addanci. Isra'ila ta ce manufofin na yaƙin sun haɗa da tabbatar da fatattakar Hamas da soji da kuma tabbatar da cewa mayakan ba za su iya kai wa Isra'ila hari kamar yadda Hamas ta yi a harin da aka kai a watan Oktoban shekarar 2023 ba, wanda ya sanadin mutuwar mutane 1,200. Karɓe ikon da Isra'ila ta yi a Gaza zai saɓa burin Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu na bayan yaƙin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi nuna kyakkyawan fata game da samun damar kai kayan agajin jin ƙai zuwa ƙasar Siriya, yayin da ƙasashen Turai ke ci gaba da tunkarar 'yan tawayen da suka hanɓar da shugaban Bashar al-Assad da ya daɗe daga kan mulki. Babban jami'in jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya, Pont Fletcher, ya faɗi yau Talata cewa ya tattauna da shugaban 'yan tawaye Ahmed al-Sharaa, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana da damar bunƙasa tallafin jin ƙai. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa ya yi marhabin da alƙawarin da gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin jagorancin Mohamed Bashir, Firaministan riƙon ƙwarya na ƙasar Siriya, ta yi na kare ma'aikatan jin ƙai da ba da agajin jin ƙai ga dukkan mashigar kan iyaka da kuma hanzarta ba da izini da biza ga ma'aikatan jin ƙan. Guterres ya ce yayin da al'ummar Siriya ke amfani da damar da suka samu wajen gina makoma mai kyau, dole ne ƙasashen duniya su mara musu baya. Lauye da ake zargi da yunkurin yin katsalannan a harkokin siyasar Burtaniya a madadin China ta sha kayi a wata ƙalubalanta hukumar leƙen asirin cikin gida ta Burtaniya. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta MI5 ta ba da sanarwar gargaɗin ga dukkan 'yan majalisar a watan Janairun 2022. Tana gargaɗin cewa lauyar da ke zaune a London, Christine Lee, da gangantar tsunduma cikin ayyukan tsoma baki na siyasa a Burtaniya tare da haɗin gwiwa daga kasashen haɗin kai na jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar China, kungiyar da aka sani da yin tasiri a kasashen waje. Li ta gabatar da ƙara a gaban kotu, amma alƙalai uku a kotun kolin da ke da ikon bincike ranar Talata baki ɗaya sun yi watsi da ƙalubalen nata. Sun ce MI5 ta yi wannan gargaɗi ne saboda wasu dalilai masu ƙarfi. Daga ƙarshe, muƙaddashin shugaban Koriya ta Kudu ya sha alwashin isar wa duniya cewa al'amura sun dawo daidai bayan tsige shugaban ƙasar mai ra'ayin riƙauyin Suk Yeol a majalisar dokokin ƙasar. Sai dai jam'iyyun hamayya na ta ce ku ce kan kotun da za ta tantance ko za a sauke shi ko kuma a hukumance a bar shi ya ci gaba da mulki. A yayin taron majalisar ministocin ƙasar a ranar Talata, muƙaddashin shugaban ƙasar Han Duck-soo ya ce zai iyakacin ƙoƙarinsa wajen sanar da al'ummar duniya cewa jamhuriyar Koriya na samun kwanciyar hankali cikin sauri, sai dai jam'iyyun hamayya sun yi ta cece ku ce kan ko za ta cike kujerun alƙalai ukun da ba kowa a kotun tsarin mulkin ƙasar.
Sarfila Hashim Gumal aka saurara da labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A cikin 'yan kwanakin da kamfanin mai na Najeriya wato NNPCL ya rage farashin litar man fetur daga naira 1,060 zuwa naira 1,040. Kungiyar dillalan mai ta IFMAN ma ta tabbatar da cewa mambobinta sun rage kudin nasu man da naira 20 har zuwa 40. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun ce rage naira 20 na NPCL bai wadatar ba duba da irin halin da ake ciki. Daga Abuja, wakiliyar mu Halima Abdurraouf ta aiko mana da wannan rahoton.
Shaidan gani da ido da dama sun tabbatar da cewa kamfanin NNPCL ya rage naira 20 kan kowace litar mai a sassa daban-daban na birnin tarayya Abuja, kamar yadda za ku ji daga bakin wanda ya sha mai a unguwar Garki.
Sunana Ibrahim Isa. Yau na sha mai a NNPC da ke Garki a farashin 1,040. To sauyin nawa ne nan hakan da aka yi a farashin man?
Bayanin Ibrahim Isa dai ya tabbatar da cewa gidajen man kamfanin NPCL na aiwatar da sabon farashin da aka rage, labarin da ya yi ta yaduwa a 'yan kwanakin na a kafofin yada labarai na yanar gizo. Aliyu Muhammad Tukur ma'aikaci ne a gidan man Azman wanda ya shaida mana cewa
a halin yanzu muna sai da alita mai 1,080 shine 1,080 naira. Dalilin da ya sa muka rage kudin mu gaskiya shine mun dan samu ragin kasuwa sosai a kan da wannan, gaskiya shine dalilin da ya sa muka rage kudin mai, dan za haka ba muna kai ragewa dan yanayin kasuwa yayin da take tafiya dole a haka za a tafi da ita.
Sai dai wasu 'yan ƙasa sun ce matakin rage farashin litar mai da kamfanin NPCL ya ɗauka ya nuna rashin tausayin talakawa ne kawai.
Sunana Sabi'u Hussaini Fatimiya, yanzu ni direban taxi ne. To wannan labarin wani abu ne wanda in zuciyanka ta tafarfasa zai sai ta ido konewa, saboda ai last 2 years duka muna sayan shi 195, aka zo aka yi mana wani ƙarin da hawan jini ya kama wa'yansu mu duk paralyzed ya kwantar da su. To yanzu kuma aka zo aka ƙara wani ƙari wanda ina gida na yi bige-bigen da zan yi rance ma in dawo na kasa, sai da na ɗauki lokaci. To kuma yanzu an kai shi 1,060 naira, yanzu saboda ganin duwatsu ne ake mulka a ce an rage naira 20. Ni ban san me zan ma iya ce ma wannan hauka, zan kira shi koko rashin tausayi? Allah akalla da ya dace su san cewa mutane suke mulka ba dabbobi ba. Yanzu ana son a ce mu godiya ne koko mu ce Allah ya isa akan wanda muka yi ada? To me rage naira 20 a mai, wani irin raina hankali ne? Dan ni inda ina da iko ne na san matakin da zan ɗauka kawai.
Da muka nemi ji ta bakin jigo a kungiyar IFMAN kan musabbabin sauyi da aka gani, Dr. Zarmar Mustapha ya ce
na farko dai rage wannan farashi da NNPC ta yi abu ne wanda yake dama muna tsammanin sa, saboda ita wannan kasuwa ta mai da yake gwamnati ta cire hannunta kasuwa ne take kanta. To a sanadiyan wannan yazo ya kasance landing cost na PMS abin da zai kama ka, saboda gangan crude oil ya sauka farashin sa, kuma dan canji da aka samu na karuwan darajar naira ya dan sa an samu dan sauki, shine sanadiyan da yasa kika ga NNPC masu kasa samu dama da suka rarrage. Kuma kamar yadda suka rarrage mu ma membobin mu yawancin gidajen mu ya reflecting ba farashi da ake sayarwa na farko haka ake sayarwa za a ga bambancin akwai naira 20 naira 30 wani naira 40 ma yana ragewa saboda haka ba NNPC ita kadai bane ta rage mu kan mu ma gidajen mu yawanci in kika lura da abin da ake sayarwa within the last 1 week zuwa 2 weeks zaki ga farashin mu ya sauka yayi baya saboda yanayin yadda muke samun kaya din mun dan samu sauki.
Ko menene bambanci tsakanin farashin dauko mai daga matatar man dangote da na NPCL? Dr. Zarman Mustafa ya kara da cewa
akan yanayin yadda muke sayan kaya a hannun NNPC da kuma farashi na dangote. A yanzu haka a gaskiya yanayin yadda muke samu a hannun dangote muna sayan kaya kusan naira 970 falita. Wannan shi ma sai in zaka iya sayan akalla lita miliyan 2 wanda yake mutum mai karamin karfi ba zai iya sayan wannan lita miliyan 2 ba.
Wasu majiyoyi masu karfi dai sun shaida cewa man kamfanin NNPCL ya fi na madarar dangote tsada lamarin da muka nemi ji ta bakin NNPCL din akan batun. Da ma yiwuwar a dawo da maganar kayyade farashin litar mai amma ba a dauki kiran wayar tarho da muka yi ba. Sauye-sauye a farashin litar man fetur a cikin kasar da shekaru biyu a Najeriya da yana ci gaba da jefa talakawa cikin matsi sakamakon wasu abubuwa da suka hada da cire tallafi batun da masana tattalin arziki suka ce ya jefa yan kasa cikin wani irin munin tsadar rayuwa. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunanku? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja da zalla. Wani gari bai kai gabas da nisa ba. Wani gari bai canje ja a suna ba. Wani gari bai kai arewa hali ba. Wani garin da ake kurba manja
da zalla. To ma sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke haska fitila kan rayuwar 'yan Afirka a kasashen Turai.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku zo mu haɗa abincin nan tare. Yau na samu oda ta abincinmu na gida na gargajiya. Zan yi tuwon masara da miyar kuka. To gashi nan na tuka tuwo yayi kyau masha Allah alhamdulillah ga miyar kuka ta yi yau.
Bahaushiyar da ta yi amfani da ƙarfin social media a bunƙasa sana'ar sayar da abincin gargajiya. A birnin Leeds da ke Ingila kenan.
Ni 'yar asalin Daura ce jihar Katsina a Najeriya, amma yanzu zama ya kawo ni nan kasar Ingila.
Umma Zakari da aka fi sani da Kultin Foods a shafukan sada zumunta ta sa nesa ta zo kusa wa 'yan Afirka da dama da ke zaune a birnin na Leeds da kewaye.
Gaskiya na yi odar ma sannan da na oda gaskiya ta yi daɗi alhamdulillah na ji daɗin ta sosai wallahi. A yanzu gaskiya na huta yanzu yadda aiki ya min yawan nan.
Abincinta yana da daɗi and she knows how to make different types of traditional foods. Tuwon yankuka ne, fried rice ne, Naija jollof. In ana maganar Naija jollof kuka ci na wannan no it's over.
Kawo yanzu dai shafinta na Instagram ya kasance shafin da ke nishadantar da Hausawa wajen kwadaita jama'a marmarin abincin gargajiya na yankin arewacin Najeriya.
Ina abincicika kala-kala, ina shinkafa da fadika, ina soyayyen shinkafa fried rice, sannan ina gasa kaza ko kuma in yi pepper. Duk dai wani nau'in abinci ina da menu na abinci ya kai kala nawa. Har tuwo sai in tuka tuwo mutane suna siya su ce ga miyar da suke so ko taushe ko miyar agushi ko miyar kuka duk ina yi gaskiya. Ko abin da mutum yake so inda baya menu ɗina inda na iya zan ce to zan masa.
To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani gari bai kai gabas da nisa ba.
Wani gari
bai canza ja a suna ba.
Wani gari
bai kai arewa hali.
Madalla, to kamar yadda watakila aka sani, shafukan sada zumunta a baya-bayan nan sun zame kafofin da mutane da dama ke samun kuɗin shiga. Wasu sun yi arziki a sakamakon hakan. Baƙuwar tamu a wannan makon na ɗaya daga cikin waɗanda shafin Instagram ya bunƙasa wa sana'a. A hira da muryar Amurka, Umma Zakari ta soma da bayani a game da yanda aka yi har ta tsinci kanta a sana'ar sayar da abinci a Ingila ba tare da ta yi amfani da wani shago ba.
Hakikanin gaskiya ni ba ni da ƙuya, na kasance ina yawan girke-girke haka na gargajiya, ina yawan yi bana biye wa ciye-ciyen nan da siye-siye, na gwammace in girka mana duk da dai da dan wahala komai kai zaka yi, amma ban damu ba ina yi. To akwai wata ƙawata da muke tare a nan, yawanci in ta zo gidana tana yawan yaban abinci na, sai ta ce a'a me yasa ba za ki fara yin na sai da ba, sai in ce a'a ina waye zai siya, ta ce a'a ki akwai student, akwai wasu ma ba za su iya ba, yanzu ni haka gashi ina son miya, na ce ki mun kin ce ba za ki karbi kuɗi ba, amma in kina na saidawa mutane za su yi patronizing. To amma dai cikin ikon Allah dai har na yadda na yi kamar wasa, na fara posting a WhatsApp aka fara, don ita ma ta fara patronizing ɗina, kuma har Allah ya kai mu ga wannan lokaci.
To malama, wannan na nufin baki ma taɓa sana'ar sayar da abinci ba kenan?
Gaskiya ban taɓa sana'ar abinci a Najeriya ba. Abinda nake a Najeriya dai ina yin sweet, ƙananan sweet na gargajiya, dama dai ina harkar gargajiya, ina yin su gulli, su wasu ilo, kasu halawan madara, ina ƙananan sana'o'i dama gaskiya kala-kala a Najeriya, amma dai ban taɓa yin abinci ba.
To ya aka yi kike iya shawo kan mutane musamman gadon rukunin da ake kira da Gen Z, to sai gashi yanzu suna targargen siyan abincin naki na gargajiya?
Kusan yanzu da yake zamani ya canja, mutane suna son su ga reality. Kamar yanzu kila mutum ya saba cin abinci mai kyau a gida, sai ya zo baya gani ko bai iya ba ko ba zai iya girkawa ba. To idan na yi video ya ga wannan miya ka daɗe ba jimiyar kuka ba, sai ka ganta miya ta yi kyau, tana ta yauki, sannan kuma mai magana ka ga bahaushiya ce, tana magana da Hausa, tana bayani. Gaskiya social media ita ta ɗaukaka min al'amarin nan, da kuma voice over da nake, don daga farko na ki mai da hankali gaskiya, ina tsoron harkar social media, maganar gaskiya, maganar Allah, amma daga baya da na fito nake yi in yi magana, wani lokacin ma har ina nuna fuskata, wani lokacin har yara na ma duk suna shiga don mutane su ga reality, eh lallai wannan mace ce bahaushiya, kuma na yarda ne bi da tsaftar muhallinta ko wani abu, ina nuna komai reality nake nunawa gaskiya, ina ga abin da ya ji hankalin mutane kenan.
Tunda ɗalibai da waɗanda ke sha'awar cin abincin gargajiya ke ta san barka suna maraba daga raɓasar ɗanɗanon abinci tamkar kana ƙasar Hausa.
I am a student, so when I came farko I have been eating junks tun ina marmarin shi har yazo ya fita daga kaina, kullun pizza, burger, na rasa yanda zan yi. And on a fateful day I stumbled upon Kaltumi's food. Abincin ta yana da daɗi, and she knows how to make different types of traditional foods. Tuwo miyan kuka ne, fried rice ne, Naija jollof, in ana magana Naija jollof kuka ci na wannan, no it's over. Every time I eat her food, ina tuna gida, yana rage min missing gida da nake yi. In fact, akwai wainanta da take yi, it reminds me of one of my aunties.
Sannan da na order gaskiya ta yi daɗi, alhamdulillah, na ji daɗin ta sosai wallahi. A yanzu gaskiya na huta, yanzu yanda aiki ya min yawan nan. Order abinci daga wajen nan gaskiya yanzu a yi na tuna, ina riga na same ki a hannu, ai shi kenan tun daga shi muna gari ɗaya.
Dalla to malama, ya mu'amala da jama'a masu bibiyar taki a social media, suka za a ce ko kuma yabo?
Ba na jin na taɓa samun wani negative comment akan abinci gaskiya nan dai, amma na san za su wurin tunda ni da farko ba wai nayi bane dai in tafi viral, kawai dai nayi ne saboda waɗanda suke kusa da mu, kin san zaman kasar waje, zaki ga wata ta haihu amma babu abincin kirki, sai dai a siya junk a ci, ko kuma a'a aiki ya miki yawa, ko kina da yara amma baki da yanda zaki yi. To na fara ne kawai cikin garin mu waɗanda suke kusa da ni, amma dalilin social media ban san cewa ba abin zai ɗaukaka haka ba, sai aka zo har ana order daga garuruwa makotanmu irin su York, su Sheffield, su Bradford, duk ana order gaskiya.
To za a iya cewa ke cikakkiyar housewife ce, wato matar aure. Me za ki ce ya zame miki ƙalubale, misali ga aikin gida, ga ɗawainiyar yara, ga kuma mai gida, ga ɗin dai na da yawa rayuwa a Turai?
Gaskiya ban samu wani ƙalubale ba, don sai dai in ce support ma, don lokacin da nake gaya wa mai gidana ina ɗaukar abin kamar ba wani abu bane, kaga kaza fa ta ce sai in yi kaza, ni ba zan iya ba, kaza ce to ki yi mana, ai za ki iya, kaza kaza to ki gwada mana, sai kuma yara na ma gaskiya basu bani matsala ba dan in zan yi abu suna murna kamar masa inda suke son masa in suka ga zan yi masa za a yi ta murna ranan za a wuni ana cin masa to wannan ya karfafa min gwiwa sosai gaskiya
to tafiyar dai ta so ma nisa me zai kasance cikin burinki nan gaba
burina bai wuce in na koma gida Najeriya ba dan ina da burin komawa gida in buɗe katafaren gurin cin abinci kaltuma kutsi dan kuma Allah yayi zaman anan yake to ina tunanin nan gaba zan fadada abin in buɗe eatery zan ce ko gidan abinci wanda zamu rika yin kamar restaurant mutum zai zo ya ci sannan kuma zamu iya yi bulk order da duk inda mutum yake mu tura masa insha Allah
Kaltun Fuzde bata kai ga soma samun kuɗi daga shafinta na Instagram ba tukun. Sai dai duk da haka ta ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
Tunda da bana posting ban mai da hankali a san social media ba sai in yi satittika wata ma ban samu order ba amma yanzu har aiki yana min yawa sai dai a bilayi ko kuma in ce a yi hakuri sai wani satin to kin ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan gaskiya ba laifi ana samu.
Madalla to ma sauraron mu da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
To a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunan ku? Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. Waye a kan layi? Hello. Muna jinka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Matasa daga Katsina.
To ka daga muryarka.
Matasan Afirka. Yauwa. Ana dina Muhammad.
Eh muna jinka eh.
To gaskiya anan yankin mu dai ba mu samu wani raguwar farashin man litan mai ba. A yankin birnin Katsina ma da kewaye.
To ko da a gidan man NNPCL ba ku samu ba?
Wai yanzu a gidan man NNPCL din na gwamnati an yi ma kin zuwa a can za ka ga ba layi a can da layi yayi yawa to amma yanzu layin ya karanci an yi ma zuwa na gidan yan kasuwa saboda ana ganin kamar litar tumatir a hikkim kuma sannan farashin su da wani gudun raba tsakanin su da juna wallahi mutane na shan wahala kwarai da gaske kuɗin sufuri sun yi wahala komi ana kyan wahala duk da muna ganin gwamnatin Malam Dukwa da tana mamu kokarin ta wani fannin amma ya kamata gaskiya a ce an mai da tallafin wannan domin matasa muna kyan wahala yan makaranta da sauran
to mun
godi alamun hausar matasa ta tsena Muhammad
to mun godi da fatan gwamnati ta za ta ji wannan kira naka waye a kan layi hello nace waye a kan layi
Nasiru ne daga Damfara.
To Nasiru muna jinka.
Malam Muhammad Fatima da warhaka a wurin aiki.
Yawwa lafiya kalau.
To Malam Muhammad a takaice kai da Allah mai yana fita a Najeriya. Ba ka gani a kan kare na ma ban taba gani inda za a ci maka ana watan kuma sai bi ana kalta shi watan daya a cikin ya rige a Najeriya kan wannan karon. Ina ji rashin na taka da refinery da kuma ke da kuma mai jin da ake samu fata ko to duk wannan kadiba madayan da ke faruwa a Najeriya kamar malalan mai faida kana kashe bakala ke tarbi
Nasiru na ce ba ban sani ba ko a yankin ku an samu raguwar farashin litar man fetur
a tabbata an samu litar an samu raguwa tabbata saboda baya ta fito da tsanta hoto sai Muhammadu ana ce 2100 amma yanzu yana ga mata ana ce 2180 2100 ta ga alamu an samu raguwa ko abin da nake so dan Allah farashin mai shugaba Bola Tinubu shi ba madan nan nan cikin garin Gusau ana samun matsalan mai amma kuma gidajen mai ba su da wadatar da ake wasu suna ga mai a cikin gidan mai amma a rufe shi don Allah ina kira gare shi don Allah ya bi gobe da tsara a sauke da baki dai a sauke da farashin mai ya dawo to bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya bari to mun ne din ne da ke faruwa na da talauci da
to mun gode Nasiru daga jihar Zamfara Waye akan lai?
Rabiu, Rabiu Taurari daga Jigawa.
To Rabiu, muna jinka.
Alhamdulillah, gaskiya yau anan da muka sha litan mai yau zan je Babura. Na samu mun sha mai akan naira 110.
1,010 dai ko?
Anan ya. 1,010.
An samu raguwa farashi akan a kwanakin baya kadan da aka
gaskiya an dan samu an samu raguwa akan wasu wuraren da muke shawari 1,100 wasu wurin 1,200 amma dai wanda zai yi kashadin dai gaskiya anan yankin mu nan a Taura yau a lokacin zamu tafi Babura gaskiya 1,100 ne. To da ka a abin da ya kamata abin da Najeriya za ta yi wajen harkar mai gaskiya ya kamata fiti billahi man nan ya sako domin talaka ya samu a ainihin damar da zai noma da sauransu kamar kaga mu a nan yankin mu na kaga jihar Jigawa inda za a ce mai zai sako wallahi Jigawa za ta zama ta daya a Najeriya wajen noma da ainihin shinkafa alkama da sauransu duk da kuma taimako da ainihin gwamnatin Jigawa take yi wajen harkar noma tabbas in dai mai zai sako insha Allah za a samu ci gaba da abinci mai yawa a nan
Najeriya. So mun gode Rabiu Taura daga jihar Jigawa. Waye akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi, kuna magana da Jalo Garba ina kala daga nan Kwara.
To Jalo,
to nan jihar Kwara dai a hanyar zuba na sayan shi ko yau abin ne kya mai 1,150. To gaskiya idan muka duba ba wani dan sauki wanda yayi mu dai fatan mu da gwamnatin Najeriya a dawo da tallafin nan sai idan ba dawo tallafin nan ba gaskiya ba wani sauki wanda mai zai ko yayi kasa sai dawo sama kuma abin yana karewa kan talaka. Wannan ita ce takaitaccen gudunmuwa ta, na gode biyoyi.
To Bello Kwara mun gode. To masu sauraro muna godiya da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karin a taƙaice.
A yau Talata ne Ukraine ta ikirarin kashe wani babban janar na Rasha akan titin Moscow tare da tayar da bom da aka ɓoye cikin babur a wajen ginansa. An kashe Laftanar Janar Igor Karilov, babban hafsan soji na nukiliya da nazarin halittu da kuma na kare sinadarai, yayin da yake tafiya ofishinsa shi da mataimakinsa. Kasashe da dama ciki har da Burtaniya da Canada sun sanya wa Karilov mai shekaru 54 takunkumi saboda abin da ya aikata a yakin kusan shekaru 3 na Moscow a Ukraine. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya faɗi yau Talata cewa Isra'ila za ta samar da tsaro a Gaza bayan yakin da ta yi da kungiyar Hamas. Bayan kawar da sojojin Hamas da ikon gwamnati a Gaza, Isra'ila za ta samar da tsaro a kan Gaza tare da cikakken ƴancin walwala. Katz ya buga a shafinsa na X. Ya kwatanta da Gaza da halin da ake ciki a yammacin gaɓa kogin Jordan da suka mamaye, inda a kullum sojojin Isra'ila ke kai hare-hare da suka ce suna nufin daƙile ayyukan ta'addanci. Yau Talata jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi nuna kyakkyawan fata game da samun damar kai kayan agajin jin ƙai zuwa ƙasar Siriya, yayin da ƙasashen Turai ke ci gaba da tunkarar 'yan tawayen da suka hamɓar da shugaban Bashar al-Assad da ya daɗe daga kan mulki. Babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya, Pont Pletcher, ya faɗi yau Talata cewa ya tattauna da shugaban 'yan tawaye Ahmed Al-Shara, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana da damar bunƙasa tallafin jin kai. Lauye da ake zargi da yunkurin yin katsalannan a harkokin siyasar Birtaniya a madadin China ta sha kayi a wata ƙalubalanta hukumar leƙen asirin cikin gida ta Birtaniya. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta MI5 ta ba da sanarwar gargaɗin ga dukkan 'yan majalisar a watan Janairun 2022. Tana gargaɗin cewa lauyar da ke zaune a London, Christine Lee, da gangan ta tsunduma cikin ayyukan tsoma baki na siyasa a Birtaniya, tare da haɗin gwiwa daga ƙasashen haɗin kai na jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar China.
To ban sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lizards Gresham, da ma engineer mu na yanzu Carl Stalin, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke muku fatan alheri. Ma'assalam.